أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا الله مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يبو دبوديا جاء الله سبحانه وتعالى ديساك يسر يمن هدوء أولا يمتي لاربع تقص قوة رمضان a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 17 ga watan 7 a shekara ta 2013 alisafin miladiya. Za mu ci gaba inda muka tsaya jiya a darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga tafsirin Sa'di رحمه الله تبارك وتعالى. كما يدى مكجوة أنن آيوي يو آيوي ناموسنا مغاناني أكان حيلة حيلة نماتا. الله سبحانه وتعالى نشوى ويسألونك عن المحيض، كما سنة تنبيرك دنغندا حيلة. المحيض مصدرين نا حاض يحيض كو حاضت تحيض حيضا ومحيضا، ذاك مصدرين كو أتي حيضا كو أتي محيض. وسوسنا تشوى مصدرين ميمي وانديكي نفن إتكن تحيلر، وسكو مصنا تشوى ينا نفن مكان الحيض، مكان الحيض با حيلر با أولين دا حيلر كي فتوه haka kowanne dai akwai itlaqinsa. A nan wannan kalmar farko din tunda an faɗa sau biyu, abinda ake nufi da al-mahid shine ita haila din kanta, kamar da al-Bazawi haka al-Tabari haka nan su sauran dai malaman tafsiri su malam al-Qurtubi da sauransu duka sun faɗi wannan a matsayin abinda ake nufi cewa masdari ne. Allah saboda me Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul huwa adhan, domin kuwa itlaqin lafazin adhan ba akan makanin bane, akan abin da ke jawowa kazanta a makanin ne. Shi yasa da haka al-mahid anan ana nufin shi kansa jinin haila din. Suna tambayar ka akan jinin haila, qul to kace huwa adhan shi kazanta ne. Fa'tazilun nisaa, don haka wannan fa'un ana ce mata fa'un ta tafri'i ko kuma fa'un ta sababiyya, ma'ana saboda kasancewar kazanta ne to ku nisanci mata a lokacin da suke haila za mu zo mu magana akan wannan a fa'idoji saboda akwai abin da ke ciki na taqdimul illa ala al-hukm taqdimul illa ay as-sabab alladhi min ajlihi jaa al-hukm tamma taqdimuhu ala al-hukm nafsihi wato an gabatar da sababin da ya jawo ay hukuncin akan shi kansa ambaton hukunci akwai inda yake zo sabanin haka zamu zo muji nan Allah madauki ya fada sai da ya ga mana cewa kazanta ce to tunda kazanta ce to ku rabu da mata a lokacin da suke cin haila wannan shi ake nufi da an gabatar da sababin sannan aka kawo hukuncin ba a ce mana fa atazilu din ba sai da aka fadi cewa ai kazanta ce shine abin da ake nufi da taqdimul illa ala al-hukm hukum din shine me i'tizali umarnin da aka yi cewa ku rabu da mata kar ku kusance su ma'ana kar ku sadu da su lokacin da suke cikin jini me ya sababi saboda jinin nan kazanta ce to ai sai da aka fadi cewa jinin kazanta ce kafin a gaya mana mu daina mu rabu da su kun gane abu shine abin da suke nufi da taqdimul illa ala al-hukm fa'tazilun nisaa fil mahid daka ku nisanci mata to wasu malamai suka ce fil mahid nan ana nufin fil haid ai fi halatil haid ku nisance su a lokacin haila wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fil mahid anan ma'ana makanul haid ma'ana ku nisanci saduwa da mata ta mahallin fitowar jinin haila ana nufin me farjin mace kun ga kenan ashe mahidin yana zuwa da ma'anar jinin yana zuwa da ma'anar makanin fitar jinin kuma gashi duk a ayar guda daya wurin farko an kira mahidin kalma daya ce a aka ce abinda ake nufi shine me jinin amma wannan kuma ita dai kalmar dayan ce amma an ce ana nufin makanin haidi in muka ji inda mun fahimce da fassarar take yawa ma'ana suna tambaya akan jinin haila eh kace jinin haila kazanta ne tunda haka jinin haila kazanta yake ma'ana tunda yake kazanta ne to ku nisanci mata kar ku zo musu ta farjin su ku sadu da su a lokacin da suke wannan haili kun fahimci wannan in mun dauki abinda ake nufi da al-mahid wannan nabiyu shine makan al-haid wato farji sai ce wala taqrabuhunna hatta yatahur kada ku kusance su har sai sun yi tsarki mana kar ku je ku sadu da su da jima'i har sai sun yi tsarki muqaraban nan abinda ake nufi ita ma ana nufin jima'i yawa ba a nufin mubashara da qubla abubuwan da suka shafi sumba da jin dadi da wani bangare na jikin mace banda farji wannan sun halatta kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fassara mana wannan yau kaga wannan yana nuna maka cewa duk inda kake son ka fassara qur'ani to karka tsallake fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in baka dauki fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba anan dan shine yace mana isna'u kullu shay'in illa an-nikah ku aikata komai da su amma banda an-nikah an-nikah kuma abin da ake nufi shine me saduwa jima'i idan ka fassara muqarabar anan cewa kar a kusance su kawai ka dauka kusanta ce to shikenan ka zama kenan baka yi amfani da wannan hadisi ba baka yi aiki da shi ba kuma wato ka nuna wani abu na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai ka san wannan hadisin ko ka ƙaryata maganar sa ko kuma wato ka ki aiki da ita domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana abinda ake nufi a shaida wannan muqarabar ba maganar rashin kusanci bane mace in tana haila ya halatta a rungume ta ya halatta a shafi jikinta banda farjin ya halatta a sumbace ta da makamantan wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai yake cewa fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah in sun yi tsarkin sun fita daga wannan kazanta da aka ce ku nisance su saboda ita to ku zo musu ku zake musu min haythu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku ashe Allah yayi umarni ta ina ne ta inda aka ce idan suna haila kar ku je musu to idan suka yi tsarki ku je musu ta wannan wuri mun gane abu yawa ashe kenan mahidin can dama nan din ake nufi yawa to shine sai sai inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin allah lalle yana son masu yawan tuba zuwa gare shi kuma yana son masu neman tsarkaka wato masu neman tsarki bayan sun tuba sai ce nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum matanku gonakinku ne ku je wa gonakinku kuwa ta inda kuke so ma'ana ta yadda kuke so nan ba mun karka fassara shi da ta inda ta bangaren mahalli anna anan ma'anarta kaif kaifa ma shi'tum ba min aina ma shi'tum ba in an ce min aina ana nufin mahalli sai ka dauka kenan ta kowace kofa ku je musu to ba haka ake nufi ba domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa mana mutun ya take matarsa ta duburanta in aka ce anna shi'tum ka fassara ta da cewa ta ko ina ka so ta kowace kofa to kaga kamar ana gaya maka kenan in ana cikin jini to ka kyale farji ka je dubura wannan ba haka ayat take nufi ba anna shi'tum ma'ana kaifa shi'tum ana zancen yanayi ta yadda za a yi a kwance a tsaye a rigingine ta baya ta gaba wannan kaifiyar yadda dan adam mutum ya so ya sadu da iyalinsa ya halatta gare shi shine abin da ake nufi anan yace wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawunanku malamai sun fassara wannan abin nufi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da mu addu'a ta neman alheri da wato neman tsari daga dukkan abin da zai cuce ku ku da abin da ake sa ran a samu ta hanyar saduwa sanin shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa wa alamu annakum mulaqu kuma ku san cewa za ku hadu da ubangiji wa bashiril mu'minin kuma aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bushara ga mu'mine wannan adukule shine fassarar wannan aya ko ayoyi guda biyu wannan ayoyi sababin saukarsu malamai sun ambata akwai Abu Dawud ya ruwato haka Muslim daga hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an cewa a Madina an samu lokacin da tunda mun san akwai Yahudawa a Madina bal mutanen Al-Aus wal Khazraj kabilul Larabawa yan wurin Yahudawa sun riga su zuwa wurin to a wannan zama da suka yi musulmi sun tasirantu ko in ce larabawan da suke zaune a wannan wuri al-aus wal khazraj sun tasirantu da wani abu na dokokin yahudawa dangane da abin da ya shafi wato haila wanda zan dan gaya mana kadan daga ciki yanzu insha Allah to Anas ibn Malik yana ya a wannan hadisi yana tambayar ya ruwato tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yahudawa sun hana idan mace tana haila ba sa zama wuri ɗaya tare da ita ba sa cin abinci tare da ita ba sa jima'i da ita to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ku je ku komai da mata banda nikahi kuma sannan ya ce jami'uhunna fil buyuti jami'uhunna nan ba ana nufin jima'i ba ana nufin ku zauna tare da su a gida ɗaya domin a dokar ba yahude zan zo in gaya mana wani abu daga ciki idan mace tana haila sai dai a kai ta nesa ba za a zauna da ita a cikin gida guda ba in ta zauna a gida duk abin da ta taba ya zama najasa za mu magana wannan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kar abu waccan doka ko tsari ne yahudu ga abin da Allah madauki ya faɗa abin da aka haramta muku kawai shine ku sadu da su ta farjin su a lokacin da suke haila amma da zama a daki guda gida guda su yi muku duk abubuwan abinci da sauransu a taɓa jikinsu a rungume su a yi sauran abubuwa duk ya halatta nan kar abi dokar yahudu yadda take na fata mun gane abu to sababin saukar da wato wannan aya kenan to shine ne malam yake ce mana yukhbiru ta'ala an su'alihim anil mahid Allah madauki yana bamu labari dangane da tambayar da sahabbai suka yi dangane da haila wa hal takunu almar'atu bihaliha ba'da alhayd kama kanat qabla dhalik kuma suna tambayar cewa shin mace a halin da take cikin sa bayan haila ta zo mata bayan wuku'in haila shin tana zama kamar yadda kafin haila take me ma'anar wannan zance ma'ana mace a zamanin da jini ya zo mata na haila hukuncin mu'amalar da za a yi da ita iri ɗaya ne da wadda take kafin jinin ya zo, wannan shine tambayar da suka yi. Am ko kuwa tujtanabu, za a yi nesance ta ne mutlaqan kwata-kwata, kama yaf'aluhul yahudu, kamar yadda yahudawa suke aikatawa. To kasancewa ambaci wannan wurin shine ga ya kamata dan dai fa'ida, ba dan wani abu ba, ba dan lai mana ma amfani sosai ba, amma daga cikin abin babban abin da zai mana na amfani shine tabbatar da cewa lalle abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, kuma ya ba mu labari dangane da wato wasu addinan ba musulunci ba, gaskiya ne. Wannan kuma ya tabbatar mana cewa alqur'ani gaskiya ne, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce, ba mun ai ba mu san ba mu taba zama da yahuda ba mu nan, ko ba haka ba, amma duk musulmi zai baka labarin ya san halin yahudu dangane da haila kaza da kaza saboda ya karanta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su yahudu suna da tsari wato da himmatuwa da harkar jinin haila, wato fiye da yadda suka himmatu da wasu abubuwa da yawa, kasancewar suna da ma littafi na musamman a cikin littafansu. Ya zo dai asali farko a cikin littafinsu wanda yake wanda ake da'awar shine at-taura, a cikin sifir na allawiyin wanda ake cewa Leviticus, a ɓangarensa na 15 daga fakara ta 19 har zuwa 30, duk suna magana ne akan waɗannan hukunce-hukunce na haila. Ina nufin Leviticus a cikin Old Testament, in mutum ya duba ya karanta. Wannan shine asali. Bayan nan sai malamansu, kamar yadda suka saba dama, su kuma suka zo suka buɗe waɗannan hukunce-hukunce, suka ƙara abubuwan da babu ma a cikin wannan wato asalin littafin na Leviticus. Suka yi sharhi, suka bubbuɗa kamar yadda dama ƙa'idar su take, kuma dai ba wani abun mamaki bane, kowane littafin addini ai ane masa sharhi, wannan ba shi muke musu ba dama. Matsalar ita ce shigar da wani abu daban wanda la'alla ya saba ma asali din. To akwai abubuwa da dama da suka rubuta musamman a littafinsu na Talmud, wanda sharhi ne na sharhin ko na wani abu da aka samu daga sharhin ita wannan at-taura tasu. Suna da littafi da suka samu suna Nidda. Nidda a yaren Ibriya shine mace mai haila. Nidda, duk matar da take cikin haila sunanta kenan. Mu a larabci muna cewa ha'id, ko yawwa a Hausa mu kuma mun sani mai haila. To su suna ce mata Nidda. Suna da littafi wajen kimanin shafi 800 a cikin mana juzu'i ɗaya daga cikin juzu'o'i 17 ko 18 na littafin su Talmud, a wani daga cikin bugun da suka yi, duk sun ware shi akan wannan matsala ta hukunce-hukuncen mace mai haila. Wannan duk ba shi ne babban abun mamakin ba. Suna kuma magana da kan wannan matsala a wani babi nasu a cikin harkokin tsarki da suke cema tahara ha mishfaha. Shi kuma suna nufin family purity, wato abin da ya shafi tsarkin iyali. To suna magana a ƙarƙashin wannan babin su sa magana akan haila. Daga cikin matsaloli na mamaki sosai akan wannan, wasu sun dace ma da yadda muke da su a musulunci. Ka'ida babba a gun yahudu dangane da haila shine mace za ta yi haila kwana bakwai, sannan kuma in ma'ana wannan kwana bakwai za ta zauna ko da jinin ko ba jinin, inda ya fara zuwa to kawai tana cikin haila kwana bakwai ba tsayawa, ko ya ɗauke za ta ci gaba da zama kwana bakwai, ba ta yi wanka ta yi tsarki ba. Ko da kwana ɗaya ya ɗauke ko kwana uku ya ɗauke, kawai kwana bakwai kwanakin haila ne da'iman. Sannan kuma idan ta yi tsarki za ta zauna wasu kwana bakwai ɗin, wannan kawai ba abin da za ta yi na bayan tsarki ne, ka kenan kwana 14 kowace mace haka ga'ida ta ciki. Wannan ba wai dan akwai jini ba, wannan sai tsarkin ya tabbata sai kuma ta yi zaman tsarki, sunansa kenan a zaman tsarki. Za ta yi abin da suke cewa mitva, shine a yi wanka kuma sannan sai a zauna wasu kwana bakwai ɗin haka ko dan a tabbatar ba komai ko kuma dai wani abu haka suka shar'anta sai kuma a ci gaba daga cikin waɗannan ka'idoji duk abinda mace mai haila ta sa hannunta ta taba to ya zama najasa ko menene shi ya zama najasa kuma idan miji ya taba ta shi ma ya zama najasa ko ina ya taba jikinta najasa ne sai yayi wanka banda wannan kuma idan ya sadu da ita a lokacin da take haila amun ga mu ma a musulunci haram ne yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gurgurdan da malamai suka fahimci hadisin akwai ittirabi a cikin hadisan da aka ruwato su sai dinari wani nisfi dinari mutun zai bayar a sakamakon ya taki mata wasu kuma suka ce yayi ayyukan alheri kawai su kankare masa waɗannan abubuwa gurgurdan da malamai suka saba a masalan to su agun su in mutun ya taki matarsa dangane da wato a lokacin da take haila na farko akwai hukuncin sai yayi yanka na dabba ɗaya kenan na biyu za a iya kirtsaye da shi a yi masa bulala a kotu na uku abin zai iya kaiwa inda gangan yayi har za a yanke masa hukuncin kisa kun ga wahalar yadda tsananin yake a cikin addini wannan fa ina ga addini yahudi ne fa kada wani ya fahimci zancen ya ce an ce a musulunci ba a musulunci ba ne yau muna zancen addinin yahudi ne don ya nuna mana muhimmancin annabi sallallahu alaihi wasallama in an tambaye shi a samu wannan waraka daga irin wannan matsaloli cewa addinin mu fa daban na yahudu daban shi yasa har lokacin da aka saukar da wannan ayar sai da wasu daga cikin yahuda suka ce kun ga fa mutumin nan ba abin da yake so illa ya saba mana sai ya ji inda muka tafi sai ya saba mana shine suka kawo suka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari har suke cewa to ya rasulullahi ko mu ma a bar mu mun rika saduwa da matan in ya so mu saba musu sosai annabi sallallahu alaihi wasallam har ya fushi to shine su abbad bin bishr da suka go suka kawo masa wannan labari daga baya har sai da suka samu wata kyauta suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga ya karba suka gamsu cewa bacin ran nan ba fushi yayi da su ba mun fahimci wannan ashe kenan asali dama maqsudin Allah madaukaki na umarnin dokokinsa akwai umarnin ai mudin makasudin a sabawa yahudu da nasara a cikin tsare-tsaren su yawa to a wannan daga cikin abubuwan da suke faɗa har yanzu bayan maganar wanka da wancan maganar saduwa da iyali idan aka kawo mutun ƙara wai makotanka kawai in suka ga dama su iya kawo mutun ƙara gun malamai ko gun kotu cewa wane ya sadu da iyalinsa tana haila ko ba bincike kawai makocinka ya ce ya ji yana da shaida mai karfi a kan wa'ana ko ka ya kyautata zato mai karfi to za a iya ma bulala a kan wannan duk wannan ba zancen bincike sannan suna da wasu abubuwa da suke ɗauka a wannan babin mai tsanani har yanzu cewa wani malami wata rana daga cikin malamansu ana ce masa Hakam Shamu'il an kawo masa wata mata ta yi bari sai ya bincike ya yi ta tambayar ta ran da ta yi wankanta na ƙarshe bayan tsarki kafin miji ya sadu da ita ta gaya masa kaza shine ya yi lissafi ya ga cewa kwanaki 41 ne to akwai wani abu da ya gano cewa lalle ashe mijinta ya sadu da ita lokacin tana haila ba sai bayan tsarki aka sadu da ita ba daga wannan waibarin ya gano wannan abu to wannan sun fadi wannan kissan ne dama domin su nuna girman malamin dama su suna da irin wannan a cikin littafin wannan Talmud akwai tatsuniyoyi irin da zaka ji takaicin ma wani abu a fade shi amma in suna son girmama malami dan a dauke shi malami ne kamar dai yadda zaka sami mutanen da suke so girmama wani waliyi nasu za su faɗi wasu mu'ujizoji abin nan karamomi a ce karamarwa ne kaza da kaza to sai a faɗo irin waɗannan abubuwa na taɓa ba ku kissar wani daga cikin malamansu ana ce masa Hakam Aqiba shi ne saboda tsabar iliminsa shi ne wata rana wai annabi Musa alaihi salatu wasalam lokacin da ya je miƙati na wurin Ubangiji sai ya samu wai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu haruffan ibriya dinnan haruffa na rubutu na yaren ibriya shine yaren yahuda wai samu Ubangiji yana sa dugo-dugo a kan kowane harafi shi ne sai annabi Musa yake tambayarsa ya Allah wannan dugo-dugo da ake sawa kuma me za a yi da shi yana ta baku wannan labarin anan ne da ke baku riƙewa sai Allah ya ce masa ai wannan dugon da kake gani ana sawa ne a waɗannan haruffa na yaren Ibriya saboda sa ran cewa a cikin ƴaƴanka akwai wani babban malami da za a yi zai zo hatta daga waɗannan dugon zai iya istinbatsin hukunci zai iya fito da hukunce-hukunce daga dugo ba ma daga harafi ba dugo kawai zai kalla zai iya fito da hukunce-hukunce to shine sai yake cewa ya Allah to a bani dama ni ko in ga wannan mutumi ne wai sai Allah ya ce masa rufe idanka sai ya rufe ido sai ya ganshi a wani daki wannan fa duk tatsu ne annabi Musa wa aka yi da shi sai ganshi a wani daki wani malami can a sama akan stage sauran jama'a kuma duk suna zaune a kujeru ana sauraron sa yana ta bada ilimi yana ta bada ilimi annabi Musa ya zauna wajen awa uku yana sauraron sa wai bai gane komai ake yi a gumba duk matsalolin da ake tattaunawa annabi Musa bai fahimci komai a ciki ba sai da aka gama sai ya bude idansa kuma sai ya dawo wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce to ya ka gani sai ya ce ai na ga abun mamaki ce yanzu Allah kana da irin wannan mutumin a cikin al'umma amma ka bani at-taura baka bari sai lokacinsa ya zo ka bashi ba ai ya fi ni cancantar a bashi ma at-taura kun ga yadda aka sada kissar saboda a daga wannan mutumin yau to irin wannan kissoshin ba mamaki to shi wannan mutumi daga kawo masa koma kan maganar haila kan mutum ba ta lokacin ma kan yahudanci sai yake cewa wannan mata ta sadu da mijinta tun kafin ta gama haila don haka yasa aka yi mata bulala kuma aka kira mijin shi ma aka yi masa bulala don haka suna da tsanani mai yawa har suna da wasu abubuwa ma da suka shigar kaman tsafi-tsafi cikin harkar haila cewa idan mace tana haila ko idan wai maciji ya dame ku a gida an rasa yadda za a fidda shi to a kira mace mai haila tana zuwa za ta gaya masa tana haila to zai tafi amma da wani abu mummuna a tsakani cewa suka yi akwai zaɓi wai ko dai ta cire kayanta a gabansa sai ta jefa masa sai ta gani wai in ya nannaɗa kayan to wai aljani ne ita yake nema so yake ya sadu da ita don haka sai ta kira mijinta su sadu da mijinta a gaban macijin wai ya tabbatar da cewa ita mai aure ce sannan wai sai macijin ya tafi wannan abu haka ba daɗin ji ko ba haka bane wai ko kuma ta jefa kayanta ta ce aini mai haila ce don haka kama hanya ka tafi wannan duk a rubuce yake a littafan addini da Yahuda suka yadda da su Allah maɗauki ya kyauta mana wallahi in ka karanta wani addini da abubuwan da ke cikinsa za ka ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yaba masa akan cewa ya sa ka musulmi alhamdulillah to kun ga wannan shine ya jawo maganar wannan aya aka saukar da ita to shine malami yake cewa fa akhbara ta'ala anna al-hayd adhan sai Allah madauki bada labari cewa ita haila nan fa kazanta ce wa idha kana adhan in ku kazanta ce fa min al-hikmati an yamna Allah ta'ala ibadahu an al-adha wahdahu cewa Allah madauki shi kadai wato ya hana mutane yana daga cikin hikima Allah ya hana bayinsa daga duk abin da ke kazanta ne falihaza qala dan haka ne sai ya ce fa'tazilun nisaa fil mahidi dan haka ku nisanci mata a wurin saduwar su karku sadu da su tafarjin su ko kuma ku nisanci mata a halin haila duk malamai sun fassara wannan ai nan kaga malamin yadda ya faɗa shi ma ya dauki wannan fassara cewa abinda ake nufi da al mahid shine makanul haidi gashi ne ya kawo wa huwa al wat'u fil farji khassatan abinda ake nufi wato karku take su ta wato farjin su musamman wannan shi ake nufi sai ce fa hadha al muharram ijma'an wannan shine abinda aka haramta da ijma'in malamai wa takhsisu li'tizali fil mahidi kebance nisantan nan da aka ce a nisanci mata kar a sadu da su a wajen fitowar wannan jini wato ta farji yadullu ala yana mana nuni ala anna mubasharata al haidi cewa rungumar mace mai haila wa mulamasatuha da shafatta fi ghairi alwat'i ba a sadu da ita ta farji ba fil farji ja'izun to abu ne da ya halatta wannan kamar yadda muka ambata yadda ya tambata kuma daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana bada labarin da ba inda za a samu irinsa in ba daga bakin irinta ba cewa takan yi kunzugu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci jikinta ya rungumi jikinta ya shafi jikinta yawa don haka ashe abin da yake haramu shine saduwa da mace ta farjinta wannan shi aka hana yawa to shine sai yake cewa lakin qauluhu amma fadin sa da yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahur kada ku kusance su har sai sun yi tsarki yadullu ala anna al-mubasharata yana mana nuni akan cewa runguman nan fima qaruba min al-farji dangane da karungumi wani bangare na jikin mace da yake kusa da farji wa dhalika fima baina as-surrati war-rukba shine tsakanin wato a cibiya da kuma gwiwa yambagi tarkuhu to ya kamata a bashi mun gane duk abin da ke tsakanin cibiya da kuma gwiwarta to a nesance shi yawa domin in ba a nesance shi ba zai sa a auka a aikata abin da aka haramta mun sani yanayi irin na alakar namiji da mace a lokacin da aka riga aka shiga cikin sa wani yanayi ne kaman na maye wanda duk abin da aka hana ka kusantarsa to in dai har baka hanu ba ka kusance shi din to zaka auka cikin abin da yake an hana ka ka auka cikin sa din Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta shine yake cewa kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan arada an yubashira imra'ata idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya rungumi matarsa wa hiya ha'idun alhali tana haila amaraha an ta'tazira sai umarce ta kamar da na kawo maganar hadisin Aisha sai umarce ta ta yi kunzugu ta sa izari yawa fayubashirha sai rungumi sauran bangarori na jikinta wannan shine abin da ke a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani wannan ya nuna mana hakikatan addinin nan namu ba addini ne da haka akwai kauyanci a cikin sa akwai kuma lillibe abubuwan ilimi ba duk abu na ilimi bayyana shi ake shi sa Aisha wani hadisi take cewa ni'mal nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da mata mata na ansar mata mutanen madina kunya bata hana su su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu koda ana kunyar sa a galibi a al'adance su ba ruwan su za su tambaya ya rasulullah meye kaza wannan ya gina ta gina akan hadisin wanda tazo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama tana istihada tana kaza ya kuma bata labari ya bata umarni ga yadda zata ga yadda zata wannan yana nan a wurare da yawa yawa inda mata ko su da kansu ko kuma mazan su za su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mas'aloli da suke wato na ciki sosai wannan yana nuna kuma ya halatta mace ta tambaya akan abin da ya boye mata ko da akan ji kunya akan sa domin neman ilimin da za ta yi idan ba ta yi wannan tambayar ba bagun da za ta ji kuma ta tambaya idan ba ta tambaya a nan inda malami yake ba to gunwa za ta ji lamarin kuma yana da alaka ne da haram da halal yawa ko ta rubuta takarda saboda kunya ko ta rubuto a waya a text komai zurfin abu illa dai tunda mace ce mai aure ya kamata a samu kunya ta zabi lafuzzan da za ta yi amfani da su kar ta yi amfani da lafuzza haka ambatan abu kuru-kuru dan an ce kar a ji kunya a yi tambaya to ba a nufin kuma a rika faɗin sunan abubuwa kuru-kuru wannan ko da a jahiliya ko a jahiliya tun kafin zuwa musulunci ba al'ada ba ce ta balarabe haka nan duk masu hankali ba al'ada ba ce ta mutum mai hankali ya rika ambatan bangarorin jikin mace da suke da alaka da saduwar tsakanin namiji da mace da sunayensu ba a yi yau don haka ko da an ce kada a ji kunyar tambaya yana da kyau a ji kunya kar a faɗi sunayen irin waɗannan wurare a kowanne abu yana da sunansa na ɓoye yana da sunansa kuma na bayyane ko ba haka ba ne to a yi amfani da sunan kunya ɗin ya ce wa haza ya ce wa haddu haza li itizal iyakar wannan itizali iyakarsa wa adamul qurban da cewa kar a kusance lil huyyad ga su mata masu haila wannan huyyad jam'i ne na al ha'id yawa mace mai haila so haddinsa iyakar inda aka ce kar a kusance su din har sai kaza gashi shine hatta ya tahurna har sai sun yi tsarki ai yanqati'a damuhunna har sai jininsu ya dauke fa idan qata ad-damu in jini ya dauke zalal man'u al-mawjudu waqta jarayanihi abinda aka hana wato abinda aka hana din nan lokacin da jini ke gudana to wannan abinda aka hana ko kuma hanin ya tashi ya tafi ya zama cewa an halatta maka abinda da aka hana ka da fatan mun gane inqita'id dam da saban malami akan me ake nufi da tsarki tsarkin da zai bada dama a jewa mace yanke jinin ne kawai ko ku hasai an yi wanka akwai tattaunawa mafi rinjaye shine sai an yi tsarki saboda lafazin tahara da Allah madaukaki ya ambata anan za mu je mu zo mu ji to shine sai yake cewa allazi kana li hilhi shartani wanda shi wannan abin da aka hana din halaccin sa yana da sharadi biyu ne sharadin farko shine me inqita'ud dami yankewar jinin wal igtisalu minhu da kuma yin wanka daga yankewar jini kaga ashe kenan lalle sai an yi wankan nan tunda Allah madauki lafazin tahara ya ambata yawa tahara kuwa in aka ambace ta da ma'ana nufin ba yanke jini ba ana nufin yin tsarki ma'ana har sai an yi wanka kada gaggawa ta sa mutum daga yankewar jini ya je sadu da matarsa tun ba ta yi wanka ba yawa abinda aka faɗa na ƙazantar nan ai ba a wanke shi ba don haka a saurara sai an wanke shi tukuna shine sai ke cewa falam man qata addamu zala ash-shartu al-awwal yayin da jini ya dauke sharadin farko ya gushe wa baqiya ath-thani to nabiyun kuma yana nan fali hadha qala don haka ne ma sai Allah ya ce fa idza tatahharna kaga ku duba wannan ya nuna mana muhimmancin ka rika lura da lafazi yadda yake ita kanta ambaton ghayar matukar haddin iyakar a ce hatta ya tuhurna ya isa ka gane cewa sai sun yi tsarkin ma'ana sai ya yanke sai an yi wanka mun gane to tunda har aka nanata kuma aka ce fa idza tatahharna in har suka yi tsarki ai igtasalna yawwa su yi wanka to fa'tuhunna min haythu amarakumullah to ku je musu ku sadu da su ta wannan wurin da Allah madaukaki ya umarce ku ai fil qubuli ba fil qabli bane fil qubuli ta gaban su yawwa ta gaban su la fi duburi ba ta bayan su ba ta baya nan abinda ake nufi ta baya ana nufin ba ta dubura ba a fahimci wannan abin yawwa amma in ana zancen wajen kaifiya ne to da ta baya da ta gaba in cikin farji ne wannan duk yana cikin abinda shari'ar musulunci ta nuna cewa abinda ya kamata ayi kenan kuma ya halatta mutum yace li annahu mahallul harfi domin wannan qubul din wato ta gaba cikin farji shine inda wato harfi yake nan ne gona take ta ina ake haihuwa ta farji yawa don haka idan za a sadu da mace ta nan ne kawai ake saduwa da ita yace wa fihi dalilun ala wujubi liktisali lil haidi wannan aya akwai dalili akan wajibcin wanka ga mai haila duk matar da ta gama haila to wajibin ta ta yi wanka wa annan qita'ad dami shartun li sihhatihi kuma cewa yankewar jini sharadi ne ga ingancin sa ma'ana sai jini ya yanke sannan wanka ya inganta shine ma'ana li sihhatihi ay li sihhati al-ightisali idan jini bai yanke ba in an yi wanka ma an yi a banza don haka sai an bari jini ya yanke sannan sai a yi wankan nan sai ce walam ma kana hadha al-man'u lutfan minhu ta'ala bi ibadihi yayin da ya zama cewa wannan hani da aka yi tausasawa ce Allah ya yi wa bayinsa wasiyanatan anil adha kuma don ya kare su daga kazanta qala ta'ala sai Allah madauke ce inna allaha yuhibbu at-tawwabina Allah yana son masu tuba daga zanubansu ay min zunubihim ala dawami adawami shi ya sa aka ce musu tawwabina at-tawwab mai yawan tuba wanda da'iman a tuba yake kana yin laifi ka tuba domin me shi yin laifin sifa ce ta dan adam ko sifa ce ta dan adam sai ya zama mai laifi ne in ba annabawa da Allah ya kare su ba amma duk wanda ba annabi ba ba manzo ba to mai laifi ne to tunda ko mai laifi ne ka dawwama akan yin tuba daga kai laifin ka sai ka zama mutumin kirki to Allah yana son irin waɗannan mutanen kirkin wanda daga sun yi laifi sai su koma ga Allah su tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu neman tsarkaka ai almutanazzihina anil atham masu neman tsarkake kansu su wanke kansu su tsaftace kansu daga zanubai yace wa hadha yashmalu at-tatahhur al-hissiyya min al-anjasi wal ahdathi, wannan ya kunshi at-tatahhur al-hissi, tsarki na hissi. Mun san tsarki iri biyu ne ko yawa, tsarki ne da muke gani na najasa ko na hadathi, kina yake cewa tsarkin khubuthi ko tsarkin khabath da kuma me tsarkin hadathi. Yawa, tsarkin khabath shine me, ka wanke abin da ya taba ko jikinka ko tufafinka ko mahallin da zaka yi sallah. Mun gane wannan, wannan ababin ibada yake ko ababin me, ibada ce maqulatul ma'na, ma'ana ibada ce ma'lula wanda an gaya mana illarta. Illarta shine abin da ya taba ka dinnan ka wanke. Shi kuma bangaren ahdaf, ibada ce ghairu maqulatul ma'na, kasancewar umarni kawai aka ce mu yi, mu wanke hannu sau kaza, mu shaki ru, mu kurkure baki sau kaza, mu shaki ruwa a hancin mu sau kaza, mu wanke fuska sau kaza, ba tare da mun san dalilin da yasa aka yi hakan ba. Kun gane abin da nake nufi anan? Alwala da aka da Allah madauki ya umarce mu in mun tashi zamu sallah mu yi ta, ai idan da saboda wata najasa ce da ta taba jikin mu, da iya mahallin najasar za a ce mu wanke. Amma sai aka ce ka wanke fuska, ka wanke hannu, kuma ka wanke hannun iya gwiwar hannu, ba a ce ka je har dantse ba, ka shafa kanka, ba a ce ka zuba ruwa ko ina kamar wankan janaba ba, ka shafi kunne kuma ka wanke kafa, ba a ce ka wanke cinya ba. Me yasa ba a ce ka wanke cinya ba? Da najasa a wurin a cinya sai ka wanke ta. To wanke najasa a inda ta taba, wannan ababin tsarkin khabath ne. Tsarkin khabath kuma yana cikin ibadar da take ma'qulatul ma'na, ma'ana ma'lul, mun san illarta. Amma abinda yake an umarce mu ne kawai ba mu san hikimar da ta sa wannan abun ba. Ma'ana me yasa ba a ce a wanke cinya ba, me yasa ba a ce a wanke wuya ba a alwala? Ai kaga ba a gaya mana sababbin ba waɗannan wuraren da aka ce mu wanke. To sai malamai suke kiran wannan ibada ce ghairu ma'qulatul ma'na, ma'ana ba a ba mu illarta ba. To shine abinda ake nufi da taharatul anjas shine khabath, wa taharatul ahdath shine tsarkin hadathi. Ina ji mun sha magana dai akan waɗannan, malamai suna faɗin wannan ne a babin fiqhu dan su bambance tsakanin tsarkin kari da tsarkin dauda wanda muka sani din nan ake faɗi. Yawwa, shine malamai shi gaba yake cewa fa fihi mashru'iyyatut taharati mutlaqa, a wannan aya har yanzu a wannan kauli da faɗin Allah madauki inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, akwai shar'ancin yin tsarki mutlaqan, mutun ya zama yana tsarkake kansa, ya zama yana da tsafta. Wannan addinin namu na tsafta ne, addinin musulunci ba addinin da yake koyar da tsafta irinsa. Kun ga shi yasa aka faɗi wannan nassi akan cewa a tsaftace, a tsaftace. Allah kuma yana son masu tsafta, ba kawai ma shi yasa malami ya faɗi nan. Ku gane inda ana nufin Allah yana son masu alwala, masu wankan janaba. Mun gane, to za a faɗi wannan. Amma tunda akai umumin inna Allaha yuhibbul mutatahhirin wa at-tahara tashmalu hadha wa hadha, ta kunshi tsarkin hadathi da tsarkin khabathi, to tsarkin khabathi ko ababin tsafta yake, mun fahimci wannan. Don haka Allah yana son masu tsafta, Allah yana son kuma masu alwalal ma da masu tsarkin, masu wankan janaba da sauransu. Ina jin mun gane abu. Yawwa, don haka duk abin da yake tsafta ce, to Allah na son masu yin irin wannan aiki. Li'anna Allah ta'ala yuhibbul muttasifa biha, Allah yana son mai siffantuwa da wannan tsarki. Wa li hadha kanat at-taharatu mutlaqan shartan li sihhati as-salati wa at-tawaf, don haka ya zama tsarki mutlaqan, tsarki yana cikin sharadi a sallah. In baka da tsarki ba za ka yi sallah ba, haka nan tawafi. Yace wa jawazi mas'il mushaf, haka nan taba al-Qur'ani, wargudun dai sabanin da malamai suka yi a wannan wuri. Wa yashmalu at-tatahhur al-ma'nawiyya an al-akhlaq ar-radhila, har yanzu kuma banda wannan tsarkin na hissi, wancan guda biyu da na ambata, da tsarkin khabathi da tsarkin hadathi, duka tsarki ne wani iri hissi, ma'ana mu fito kuma akwai wani kasan na tsarki kashi biyu, akwai tsarki hissi da tsarki ma'anawi. Menene tsarki hissi? In an ce hissi shine abin da zaka gani ka taba, duk abin da zaka idrakin sa da alhawasul khams, tsarkin da ake ganin ana yin sa. Wani abu ya taba jikinka, ka sa ruwa ka wanke, na kazanta nan najasa, zaka yi alwala, an ganka kai alwala. To wannan duk hissi ne. Sannan akwai tsarki kuma ma'anawi, in an ce ma'anawi ana nufin kar mu fasara shi kawai ka ce tsarkin ma'ana ba tsarkin ma'ana ba tsarkin da ba a waje ake ganin sa ba da gabubban jikinka ka ganshi ko ka taba shi ko ka sansana shi ko makamancin wannan a'a tsarki ne da a zuci ake sawwara shi innama yudraku fil adhani wujuduhu innama yakunu fil adhani wa laysa lahu wujudun fil khariji shine abin da ake cewa ma'anawi shine turawa suke cewa abstract duk abin da ke abstract ne ma'ana ba za ka ganshi a waje ba ma'ana ce za ka sawwara ta a kanka kamar da kullum ke yanzu misali an ce ina hakurinka ina imaninka ina tausayinka ko ina soyayyar da kake wa mutane ina tawakkalinka muna ganin su a jikin mu ba magana yawa to waɗannan duk abstract abubuwa ne ma'anoni ne to haka nan tsarki ya kasu kashi biyu ta wannan bangare akwai tsarkin da zaka ga ana yin sa sawa'un wanke kazanta ko kuma alwala da sauransu ko wankan janaba to akwai kuma tsarkin da ake nufin tsarkin zuciya zuciyarka daga dabi'u marasa kyau ka tsarkake ta shine ce wa at-tatahhur al-ma'nawi 'an al-akhlaqi ar-radhila wa to ka tsarkake kanka daga dabi'u da halaye waɗanda suke makaskanta was-sifatil qabiha da kuma siffofi miyagu waɗanda ba su da kyau wal-af'al da kuma ayyuka al-khassisa waɗanda suke makaskanta waɗanda ba su da daraja duk waɗannan ka tsarkake zuciyarka daga gare su sannan to malami yake cewa ko bayan nan kawo mana fadin Allah madaukaki nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum matanku gonakinku ne don haka ku je ma gonakinku haythu abinnan anna shi'tum ta duk yadda kuke so ta duk yadda kuke so in an ce yadda ana magana me kaifiya yanayi yawa in ku aka ce ta inda to shine ake zancan bangaren jiki to nan ayar tana zancan wanne ne na farkon ko na biyu na farkon ana zancan ta duk yanayin da kaga dama ka saki iyalinka ya halatta shi yasa malamin kawai sai fasara mana yace muqbilatan wa mudbiratan ko tana fuskantar ka ko tana juya maka baya ita matar ka je mata ghayru annahu la yakunu illa fil qubuli sai dai kuma ka sani baya kasancewa sai cikin gaban nan cikin farji yawa likaunihi mawdi al harfi domin ko nan ne dama wurin shuka nan ne gona nan ake sa dugo da za a haifar da wato da ta hanyar sa wa huwa al mawdi'u alladhi yakunu minhu al waladu shine ma'ana ta inda ake haihuwa kaga kuwa idan mutun yaje inda ba ta nan ake haihuwa ba ya zuba abin da shike sababa a haihu to na farko ya saba wa Allah na biyu yayi rashin hankali yawa sawa'un ko matar mutun ce haramun ne yaje mata ta duburarta yawa haka ballantana kuma a wanda ba matar sa ba wallantana kuma wani ma yaje wa namiji wani abun mamaki da tunda na ba ku wani abu na abun mamaki daga Yahuda da kare wannan ya ci mana lokacin jin fa'idojin darasin mu wani nassi ne a cikin littafin Yahuda a cikin Mishna suke rubuta cewa bai halatta ba mutun yaje wa matarsa ta dubura su ma suna da wannan nassi mun mu ji abu wai amma saboda wani abu na Yahudu wajen yadda ke fassara addinin sa sai suka yi amfani da irin abin da ake cewa amfani da mafhumul mukhalafa bi sifatin aswa wato amfani da mafhumul mukhalafa mun san mafhumul mukhalafa na sha bayyana mana shi ba na san mu tsaya bayanin sa yanzu mu sake cin lokaci yawa sai suka ce tunda an ce bai halatta mutun ya je wa matarsa ya take ta ta dubura ba wai matarsa din nan da aka ce to yana da mafhumi ashe kenan in matar makocinsa ce ya halatta ku duba wannan irin abun mamaki ya za a yi mutum a irin wannan nassi ka iya istinbatsin irin wannan mummunar magana yawa Allah madauke ya kyauta to mu ci gaba to shine sai yake cewa wa fihi dalilun ala tahrimil wat'i fi dduburi ai wannan aya akwai dalili akan haramcin mutun ya taki matarsa ta dubura li anna allaha lam yubih itiyana al mar'ati illa fil mawdi alladhi minhu al harf domin ko Allah madaukaki bai halatta mana zuwa wa iyali ba sai ta inda ake samun da shine kamar kace gona kuma bari mu karasa wannan da Hausa da saboda lokaci yace sannan kuma akwai hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka haramta wannan kai da mala an tabdu wanda ya aikata wannan irin aiki Allah madaukaki yace wa qaddimu li anfusikum ma'ana min at-taqarrub ila Allah bi fi'l al-khayrat ku kusanci ubangiji ta hanyar ayyukan alheri daga irin wannan shine mutun ya sadu da iyalinsa ya sumbaci iyalinsa ya rungumi iyalinsa kuma ya take ta ala wajhil qurbati ya dauki wannan abun ibada ce wal ihtisabi da kuma wato neman lada ne ai yazo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cewa idan mutun ya take iyalinsa ya kwanta da iyalinsa ya sadu da ita to za a rubuta masa lada kamar yadda da yayi da wata za a rubuta masa alhaki wannan mamaki ne ma sa sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ba kwa ganin inda wata ce ba matarsa ba alhaki za a rubuta masa ashe kenan in ya samu ya sadu da iyalinsa to za a rubuta masa lada to ashe amma kuma wannan yana faruwa ne idan kai me in kai ihtisabi kai da niyyar zaka samu ladan mafi yawan mu kawai magana sha'awa ce take zuwa mutum ba zancan wannan aiki ne da nake Allah zai rubuta min lada ba mutum bai san muhimmancin aikin lada baya rena shi ba sai ran da yazo ana neman aikin ladan da za a cika masa inda zunubi ya cinye ayyukan alheri zai tunanin ina ma duk abin da ya aikata yayin niyyar aikin kirki kafin yayin shi to shine nan yake cewa kuma yayi da niyyar fatan samun zurriya wanda Allah madaukaki zai amfanar da su sai Allah kuma yace wattaqullah kuma ku ji tsoron Allah ku bi dokokin sa wato cikin dukkan halayenku kuma ku zama masu lazimta taqwa dinnan kuna masu neman taimako da wannan saboda sanin ku cewa Allah madaukaki yana ganin ku za ku hadu da shi ma'ana saboda li ilmikum annakum mulaquhu saboda sanin ku cewa za ku hadu da Allah to ku ƙara tsoron Allah mun fahimci fasarar wurin yawa kuma sannan Allah zai saka muku akan ayyukan ku na kirki da wanda ma ba na kirki ba sannan Allah madauki yake cewa wa bashirul mu'minin nan bai fadi suwa da wane ne mai bisharar ba ko cewa yi wa bashirul mu'minin wa lam yadhkur al mubashshir bihi li yadulla ala al umum dan ya nuni zuwa ga umumi sawa'un annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk wanda ya karanta alqur'ani ya bushara ga mu'minai wa anna lahumul bushra fi alhayatid dunya wa fil akhirah cewa musulmi suna da bushara nan duniya da lahira kuma dukkan wani wa kullu khairin wandifa'i kulli dhairin rutiba ala aliman fa huwa dakhilun fi hadhihi albishara duk wani alheri da kuma duk abin da za a kawar na sharri wanda aka dora shi akan imani aka ce in mutum mai imani ne za a bashi kaza ko kuma za a kawar masa wani sharri na kaza dair ana nufin cuta to ya shiga cikin wannan busharar duk abinda aka ce in mumini yayi za a bashi kaza kuma za a kawar masa sharri kaza to ya shiga cikin wannan busharar da aka ce ayo muminai busharar wa fiha mahabbatullahi lil mu'minin a wannan aya Allah ya tabbatar cewa ashe Allah yana soyayya ko daga cikin siffofin Allah akwai so yana san masu tsarki yana san masu tuba gare shi nan sai ce kuma wa mahabbatu ma yasurruhum kuma yana san abinda zai dadada musu faranta musu yana kuma san gwarzantar da su da zaburar da su da kuma wato kwadaitar da su da abinda Allah madaukaki ya musu tattalin sa na sakamako na duniya da kuma na lahira to Allah ya sa mu dace da gaggawa mu dan bi wasu daga cikin fa'idoji na wannan aya na biyu na farko kai kaji gaggawa ba faɗi na biyu ba za faɗi na ɗaya kai za faɗi na biyu na farko dan adam bai kamata ba gare shi ya zama mai kunya wajen sanin addini ba a kunya na biyu a haila kazanta ce anan kun ga an gabatar da abinnan sababi kafin hukunci wannan na ga mana shi dazu duk da cewa akan kuma zo a Qur'ani ana samu da yawan wurare ana gabatar da hukuncin kafin sababin nan cewa akai qul huwa adhan kazanta ce fa'tazilun nisa sai aka gina hukuncin akan an gaya mana cewa kazanta ce akwai wurare kuma da yawa da Allah madaukaki wannan shi yafi yawa ma a Qur'ani sai an fadi hukunci sai a kawo muku illa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna mene aw illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin sai me fa innahu rijsu kun ga sai da aka fada abubuwan sai aka ce fa innahu rijsu ashe kenan an kawo ta alilin hukuncin bayan an fadi hukunci sannan wannan daga cikin fa'idojin akwai isbatu alhikma Allah madaukaki ashe abubuwan duk da yake yanayi da hikima ne kun ga ashe daga cikin hikimar sa ya haramta mana kusantar mata da saduwa da su saboda kazanta ashe duk abin da ya sai mana mu to akwai hikima in an ce hikima yana da kyau mutane su rika fahimta sau da yawa muna fassara wannan cewa abin da yasa Allah yayi kaza sai kaga mutun yana hango abin da girma shi yasa masu bin akidar ash'ariyya suka kasa daukar irin wannan abu wai Allah akwai abin da yake sa shi wani abu ne kun fahimci abin wani kuma kuskuren fahimta ne ba wai wani karfi ne yake sa Allah ya kaza ba amma Allah duk abin da zai yana yi dan wata munufar da shi yake so ya tabbatar da ita tabbatar da alheri zuwa gare ku to wannan dai yana da cikin hikima kuma za a ce Allah yana yin abu dan wani abu wannan ba matsala bane abu na hudu taqdimu illatil hukmi alaihi wannan mun fadi wannan wajibu itizalil mar'ati halal haid wajibi ne mutum ya nisanci matarsa lokacin haila kuma wajibi ne a mutum ya nisanci takin matarsa kafin ta yi wanka sinda an ce fa idza tatahharna sai da akai nasi akan wani abin mamaki kuma wani hukunci da wasu malamai suka halarto wasu sun fahimto da yake cewa fa idza tatahharna fatuhunna dinnan ba umarni bane sai suka ce wai wajibi ne idan matar mutum ta yi tsarki wajibi ne ya sadu da ita shin malamai suka ce a wannan ba wannan hukuncin da'ifi ne mun fahimci abin ko ba ku bani gane zancen ba cewa in dai an yi tsarkin to tilas ne kaman wannan umarnin sai ka je kai masa da'a cewa in ta yi tsarki to dole ka je kai wannan zahiriyar ta yi wa ba haka ake nufi ana zance ne an halatta muku daga an yi tsarki ba wajibi ne kawai daga an yi tsarkin tilas sai ka yi ba la Allah ma za a yi tsarkin ba kana yawa kaga kenan zaka dawo ku bayan an dade da yin tsarki ashe kenan ba haka ake nufi ba maganar dai ta halacci ce da fatan Allah madauke kara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Gracias.